النبي والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا مريتين ثلاثة عشرين دقيقة وترمضان شكرا تدبو إيدا دلي هدود أربعين دبقي قوما قوتا ماريس شكرا تدبو إيدا عشرين دشدا زمو كانت تتنبو إيكا أن سكزومنا كاتنبو شكا بدا كراتو ونيتي السلام عليكم مالا ألا يقارى مالا كيدا نيسان كوانا آمين mala ina tambaya game da masu mata biyu kuma ba su adalci a tsakanin su. Menene hukuncin waɗannan da ba su adalci tsakanin matansu? Kuma malam sun karanta sun sani amma kuma ba su yi amfani da shi. Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. To kamar yadda ka faɗi, irin wannan sai dai a ja kunne a faɗakar. Adalci sifa ce ta Allah, zalunci sifa ce da kiwon lafiya da tsaron mutunci da ba da ilimin addini da ba da kwanciyar aure, duk waɗannan ana ba da su bisa ga adalci. Mai adalci shi ne kowa ya samu daidai buƙatarsa ba tare da an fifita wani fifitawa bayyana na kansa ba. Ga kullum ina faɗi cewa a yi adalci tsakaninsu ga matsuguni da ɗaki. Misali, bai nuna labur da sayan auna an tabbata girman ɗakin kowace daidai da na wacce ba. Haka duk kayan alatun da ke kowane ɗaki a same shi a wani ɗaki. Haka cewa a yi musu adalci ga sutura bai nuna sai kai musu uniform ga 'yan makaranta ko nurses ba. Amma adalci abu ne da hankali ke fahimta. Idan ka ba wannan a tamfa 20,000, ka ba wannan leshi ɗan 50,000, daga zahira an san bai adalci. Abubuwa wa'innan wa'inda a basic ke na wa'inda an na buƙata. Abinci, ana iya samun bambanci na yanayi. Misali, wata tana zaune a garin da ta saba da abincin da ɗayar ba ta saba da shi. Kunda yana da mata biyu, ɗaya a Sokoto, misali ɗaya a Kaduna. To misalin abin da take ce a Sokoto ba lallai ya zan daidai da wanda ake ce a Kaduna. Ila kuma ma misali a Malaysia yake aiki ya auri bacci a can, yana da wata a nan Najeriya. Abin da suke ce yana zama iri ɗaya. To sannan ko da duk a gari guda suke iri guda ne, ƙabilarsu guda, yanayinsu guda, ci ba lallai ya zama ɗaya ba. To adalci shi ne in ka ba wannan guda ita mamaye ce uku ka bata guda? Uku wadda guda take ce ita ma sai ka sayo mata uku da wata uku aka bata. Da girman jikinsu. Wannan a tamfa yadi huɗu ke yi mata. Wannan a tamfa sai an cika yadi biyar. To in ka ba wannan yadi uku ka ba wannan yadi biyar sai ce baka yi adalci ba? To abin da ke so a fahimta, babban abu game da adalci tsakanin iyali shi ne a kula da kowace ta samu buƙatar ta gwargwadon iko ba tare da an tauyeta ba. In ka cire abubuwa da an na lalura ta dole, akwai abubuwa na buƙatu. Wannan kuma kowace buƙatar ta daban da wata. Akwai buƙatar rai, akwai buƙatar yanayi kamawa abu. Misali, wanda ba ta da lafiya. Ku ɗauka misali, wannan tana da ciki, wanda ba ta da ciki. Menene babbar sifan mace mai ciki? Ku ce kwaɗayi ko ba gaba? To kaga nan ta bambanta da waccan. Wataƙila abin da take kwaɗayin wannan kososa ba ta yi. Haka za ta wajen sai ta dai agwalo ma take. Kila ma a lokacin ma babu agwalo. Wata ce yalo take so. Wata mata ta da miji ta tsakiyar dare ta ce gori ba ta kasa. Sai ka ce adalci shi ne iya nemo ta gori ba ya nemo ba waccan? So abin da sarikan bayani su kan su mata yana da su fahimci menene adalci. Sannan banda abubuwa na lalura kamar ce akwai kyautatawa. Wannan ya halalta gwargwadon kyautatawa mace gare ka ka kyautata mata. Ni ina ɗaukar shi wajibi ka samun ma mace abubuwan tsafta da kwalliya gwargwadon bukata. Amma mataki-mataki ne, mace na iya shiga shagon cosmetics ta kashe 2,500, tana shiga ta kashe 50,000. Kenan inda za ka ba su 5,500 ka ce su sayi kayan kwalliya wanda kai za a yi ma kwalliya nan ko shari'a ta ce su yi, kuma haƙƙinka ne ka samar da su. To kana ƙara ma wata 10,000 ka ce ke kuma na sa kwantarai mai ƙanshin gaske da kike so, da yake sauri shi. Saboda kyautatawa ta gare ka wanda wannan ba ta yi. Ba zalunci ba ne wannan. Sannan akwai adalci wanda mai shi ya sauka daga haƙƙinsa. Aiki yake yi birni yana da mata ƙauye, yana da wata mace a birni, ko kuma sai zo a wacce mace a birni. Amma kwana biyu yake a nan birni, kwana biyu na wuƙe yake a ƙauye. To kaga tun lokacin auren bisa yarjejeniya to ta birni ita da kwanukan aiki, ta ƙauye ita da wuƙe. Kaganin ba a yi adalci ba na daidaitawa ko? Amma bisa yarjejeniya ne bai da laifi. Idan to asalin auren aka yi shi bisa sharɗin mace ta sauka daga haƙƙinta, malamai na ba shi sunna kaful misya. Wato auren da mace ta sauka daga haƙƙinta. Halittu wannan ya samu asali daga hadisin Nana Sauda bintu Zam'a radiyallahu anha, wanda tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta tabbashi ni na tsufafa. Ba ni wani buƙatar aure. Yace ni ina da buƙata ne. Yace to kuma ga inda ƴaƴa. Yace ƴaƴa na kowa ne ki zo da su. Duk namu. Da ban baban su ya rasu marayu ne. Yace ce to kuma fa ka san ina da matsanancin kishi. Yace to zan miki addu'a Allah ya fito da miki shi. Nan ka wannan matsala ce. Bacin tana da shegin kishi ba a zaman lafiya. To da aka cin wani lokaci daman ta manyanta sai ta ga ita ba ta da bukatar kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakinta shi ma bai da wannan dogon bukata. To tana tsoron rashin bukata yasa ya sallame ta aurwata. Sai ta ce masa manzo Allah ni ko ina so in wani abu. Ta ce menene yace menene. Ta ce in ka amince ina so in ba da kyautar kwana na ga Aisha. Sai ta zabi matar da ta san ya fi so sauka wurin da saboda ita ce karama ita ce yarinya. An fi moriyarta. Kuma akwai so na musamman tsakaninsa da ita. To tun daga lokacin duk matan manzo Allah kwana ɗaya yake musu, amma biyu yake ma Aisha sau da ba ta da kwana. Ka tana cikin gidan in an buƙatar ta zo a yi fira yadda ake zai kan tara su a ɗakin ɗaya su yi fira. Sallallahu alaihi wa sallam. To matsalar adalci tsakanin mata matsala ce mai ɗan faɗi, na ɗan buɗa kaɗan saboda bayani bisa ga wannan tambaya. Wanda yanzu ne mata zo. Wannan tambaya tun shekaran jiya take. Yace assalamu alaikum, Allah ya ƙara mallan lafiya. Bayan haka yana tambaya kamar haka. Ni ne na ansu kuɗi ga wani domin in sayo masa wani abu. Sai aka samu ragowar kuɗi. Bayan haka sai muka haɗa kai da wakilin sa muka raba kuɗin. Ba mu sanar da mai abu ba. Kuka yi zalunci. Wance kuka yi sata. To yanzu wannan wakilin ya rasu. Kai ko ka tsorata. Amma dai dukiya na nan, kuma ni na ji tsoron Allah kada ni ma in mutu ban biya wancan haƙƙinsa ba. To shin dole sai na gaya masa haƙiƙanin kuɗin, ko kuma idan na ce wane na zalunce ka ni da marigayi wane don Allah ka yafe muna ko mu biya ka, shin hakan ya yi? Haka wannan ya nuna kenan shi mai tambaya ya jefa kansa a sabga ta haram, ya yi zamba cikin aminci. Domin ba sata ba ce wannan zamba ce. Sata shi ne ka sa hannunka ka ɗauko abu wanda ba haƙƙinka ba. Amma wannan aikinsa aka yi. Kuɗi ya rage bisa amana ya bai kun ya dawo da kuɗin sai ya cinye, kuma sai ya ci shi da wani. To wancan ya riga ya rasu ya fuskanci hisabi. Shi kuma yanzu yana nan duniya yana tsoro. To nan za ka yi rescuing da kai da shi ɗin duka. Za ka cece ku, amma za ka duba yanayin shi wanda kuka ɗaukar ma kuɗin. Idan ka fahimci mutum ne bahago, kun nisa abin da bahago ko? mai wayar sha'ani wanda wannan ya isa watsa taron ku kuma yana rika zagin wancan marigayi ko da an kawo haƙƙin ku ba kawo ba to ka bi wata hanya ta maida masa haƙƙin sa ba tare da ya sani ba shara ta da wannan malami su yi fitawa ka kana iya bashi wannan abin da sigar kyauta kaga bai gane kai ku kuta kake so kai da haƙƙin sa da kai da wancan ka ta biki wancan zai shi ya riga ya tafi amma nan sai ce kuma dukiyar tana nan to ban gane ba in kuɗi ne ka ai ba su nan an kashe ko to ko suna nan ko ba su nan dai ka samu hanyar maida mishi idan ku mutum ne mai saukin fahimta to kaga in ka sanar da shi har yau ka tona asirin wancan amma kuma kana tona ne don ka neman masa mafita ka dai ba menene aslah ya ce maslaha kai da zaka kubuta da kai da shi wallahi a'lam assalamu alayka kai ba alayka ake cewa alaikum ake cewa yahuda ake gaida alayka mallan ya azumi ya ibada Allah ya kara lafiya da nisan kwana mallan gaskiya muna jin dadin tafsirin ka Allah ya kara basira shikenan ba tambaya to amin nagode ina ban karanta wannan tambaya ba jiya ko shekaran jiya nake ganin ta aminci Allah a gare ka Allah ya kara lafiya ilimi imani da lafiya mallan kabin bayani kan yadda zan yi na samu falalar da ake samu ban karanta ta ba kabin bayani akan yadda ake yadda zan yi na samu falalar da ake samu bayan sallar asuba in har na samu sallar asuba ban tashi ba sai da rana ta fito shin ko da na yi magana da wani mallan don Allah ya yi muna cikakken bayani akan wannan falala a kun gane me nake nufi ni ban gane to ai kuma nan ya ce in abin nan ban tashi ba sai da rana ta fito
kamar wanda an ce turbe sallar asuba
ya na fahimta a na ta rana ta fito na je gana har ma na dawo wata abin da yake so ya ce shi mutum ne da yake so ya ribaɗi bayan sallar asuba ya zauna har rana ta fito ya yi nafila sai ya samu falalar hajji da umra kamar nan sun sai to amma ko da ya tashi rana ta fito ai shikenan kuma fatal awan da ma ta kubuce wannan lokaci ya wuce sai ka hari gobe in Allah ya kai kai dai in Allah ya karbi sallar ka da kai bayan ra fito rana bisa ga uzurin bacci kaga ai ka gode ma Allah
amma cewa in yayi magana daga lokacin lokaci
sai ni ban gani
kuma yanzu bi kaga ana cewa da samun ba yayi magana
to yanzu na tuna magana na gane wato yana nufin yayi ribadin amma kuma tsakanin afkati yayi magana ai cewa ba a magana fa jama'a ba fa nassi ne ba cewa ba a magana har rana ta fito ko kuma mala'iku su ne maka magana su ne maka addu'a matukar ba kai magana ba haka abin yake ba abin nan raunin fahimtar karatu ne fa innal mala'ikata tastaghfiru lahu ma lam yuhdith ma zala fi makani alladhi salla fihi ma lam yuhdith mala'iku sune masa addu'a inda yana nan inda ya salla bai daga ba sannan kuma matukar bai hadasi ba ma'ana bai tusa ba bai rihi ba alwalaka ba to in alwalaka wallahi mala'iku gaba suka yi dun ba su son wari kun gane kana cikin alwala sune maka to sai wasu malamu suka karanta cewa suka ce malam yuhaddis inda ya labari ba haka yake ba kun gane ba magana aka ce ba a yi ba shi za ka ji irin salawat ya gumi baki wai zikiri yake bai magana ba haka ba ne tusa aka ce kuma karshen ka da ya sake tusa ta bai sani bai damu ba saboda bai fahimci karatu ba to Allah ramma za mu tashi kan aya ta 180 ko ta 178 da 79 ba su samu sharhi ko tafsiri yadda nake so ba amma mu bar su a haka gaba za mu samu ta gaba da kila za mu zakuri sauran bayanan da ake bukata insha Allah ki ba alaikum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
فمن خاف
من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الله يتي أوجب تامكو إذن سببا متوى سكا زوما تيم حضر أحدهم الموت متوى تزوما تيم كأن يرقى يمتو تارقى تزوى يمتو أقوى وسيا akwai wani magana da shi ko hukunci to sai aka ce idan mutuwa ta zo ana nufi idan dalilan mutuwa su misali mutum ne ya zazzabi mai tsanani wanda yake gudun bai tashi ko kuma yayi hatsari har ya fara ji a jikinsa cewa jinin da ya zuba a jikinsa da waya ya rai misali kuma bai samu agaji wanda zai abin nan wadace shi ko kuma misali aka soke shi ta inda yana da waya a tsira kun san سيدنا عمر رضي الله عنه ينا صلى ابو لولو اكو يا كفا مسا وكا جتكي كما يفركي sannan wukan nan sai da sai sati biyu karkashin kasa ya sama ta gishiri da kokan wa da wasu abubuwan da ke sa sai tsatsa domin in karfe ya tsatsa ya shiga cikin jini to tetanus ko wani mugun ciwo zai kama mutum sai da zai waye warke musamman a zamanan da babu ci gaba na fannin likitanci. To sai aka kira likita sai ce a ɗan daba kunu a bashi aka bashi kunu sai ga ya fita ta hanji ta inda aka soke shi to kaga in yanzu ne sai a ce a gaggauta zuwa tiyata a rufe hanjin ko to sai ce amirul mu'minin kai wasiya mana an wuce abin da muke iyawa to sai Allah ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu kutiba alwasiyatu alaikum alwasiya shine na'ibul fa'il na kutiba an wajabta muku ko an rubuta muku yin wasiya idha hadara ahadakum almaut in dai ku ga dalilin mutuwa ko kuma misali yayi tsufan da yana ganin to ba zai tashi ba kun san ciwo da yana da magani amma banda su in mutum ya kai wani level ya san cewa baya nesa da mutuwa to ana so yayi wasiya amma sai Allah ya sa shar'i biyu idza hadara ahadakum almaut sanci in taraka khairan ai in kana sayatruku khairan in zai bar kudi ana shi ne aka kira alkhairi wa innahu li hubbil khairi ashadid akwai tsananin son kudi alkhairi haka kudi alheri ne amma in sun faɗa hannu mai kyau ga ma'anin alkhair yana nufin almalul kathir kuɗi mai yawa a shekara 1980 idan mutum ya mutu ya bar naira 10,000 to babban attajiri ne domin a lokacin sabuwar fijo biyu suke saya manyan kuɗi ne in kana maganar filaye a cikin birni mai naira 10,000 sai ya yi yanga sai ya zaɓi kamar fili guda 20 a yanka masa ya biya ni gabana an yi cinikin gida a wannan shekarar da ke faɗa 1980 a fan 42 nawa kenan a jama'a jaka 42 ne jaka naira 242 84 gida ne kafita cera da sauran gidan laka ne amma babba ne sosai to kaga wanda ya bar naira 100,000 a wancan lokaci in har da yi wasiya ba ya zalimi ne, ya yi sharri ko? To amma yau mai dubu ɗari mai zai wasiya a ciki, mai miliyan ɗaya ba mai zai wasiya a ciki. Eh to in dai birni ne kam miliyan ɗaya ba kuɗi ba ce, amma karkara da sauƙi. Ina Malam Jamilu sabon birni? Bagwabirin ƙwarai, Abubakar Agaji ga bagwabirin ƙwarai nan. Malam a karkara wanda yake da naira dubu ɗari dukiya ce ko? Ya kamata ya wasiyaci. To alkhairan a nan yana nufin kenan kuɗin da ana ganin sun ishi iyalinsa za su raga shi ne khairan. Don haka sai Allah ta'ala yake iyakance su da wani amount wanda za a ce in kuɗi ya kai kaza, saboda me? Saboda lokaci canzawa yake. Kawai khairan kuɗi mai yawa. Yanzu kana birni misali kana da miliyan 50, to gaskiya irin kai ya kamata kai wasiyaci. Sai zan abinda ka ɗiba wa kanka kai wasiyaci ma wasu, to wanda ya rage iyalanka su amfani. To ina kuma ce yana da miliyan 500, wannan in bai wasiyaci bai shirya. Ina ga a ce ya kai miliyan 1000, ba su ne masu miliyan ne. Ko masu miliyan 100 ba yawa gare su ba jama'a, talauci ya fi yawa. Kai marasa miliyan ma ina ga su suka fi yawa. Wanda ma complete miliyan bai da ita, wanda ya buɗa ganin kamar ba kuɗi ba ce. Saboda abinda take yi ya karanta. A makaranta muka gina ɗakin mai gadi a miliyan 1 da yankai. Ɗakin mai gadi, ɗaki guda ba falo da toilet. Ɗan corridor da zai aza benci ya zauna. Miliyan 1 da wannan. Za ka ba kuɗi ba ne. Kenan saurayi yanzu miliyan 1 ba ta gina masa gida lafiyayye. Ko da yana da fili. Ba ta yi ko? Naira 140 na gina gidana na farko makasaitaccen gida da komai da komai a bakin titi. Naira 140. Kuma ga lokacin na kashe kuɗi ba. Wallahi na kashe kuɗi. Don a shekarar da na fara ginin kuɗin kujerar Makka naira 24,000 ne. Da kaga wajen sama da kujera 5 na aikin hajji ko 6 na narke. Miliyan zai kai miliyan 50 ko? Gaskiya irin wannan gida a yanzu kila sai miliyan 50 ke gina shi. Wannan yana nuna maka yadda Alƙur'ani ke zaɓin kalmomi don ka san milladul hakimin khabir. Allah ne ya yi Ƙur'ani ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba idan mutum ne zai yi, zai kawai kiyasi da abin da ya sani. Sai duk wanda ya bar 20,000, wallahi har yau ina tuna wanda ya addu'a ya ce shi dai kada Allah ya bashi miliyan. Saboda yana ganin miliyan fitina ce, musiba ce. In yana da rai a yau, to kaga lokacin sanda ake cewa dubu iyakar kuɗi ne. Dubu iyakar kuɗi. To kaga sai ka dubu har sau dubu ta yi yawa. Ko yanzu talaka kana iya cewa ni dai ban so in mallaki miliyan 1,000 kar ta zama min fitina. Talaka zai faɗin haka, attajiri ne wallahi miliyan 1,000 bai gani su. Fasta da mashi hankali. Don ƙarshenta trip biyu na kaya zai yi daga Lagos ko Kano, wanda a da fan 200 naira 400 kenan sai ka ci mota da Kano ko yasa da kaya. To Allah tabaraka wataala ce in mutum ya bar kuɗi waɗanda ake isfetawa da cewa sun yawaita, to alwasiyatu yayi wasici lil walidaini wal aqrabin, ya keɓe ma uwaye ya keɓe ma makusanta. Wannan aya ta zo kafin Allah ya fayyace gado ya ba uwaye nasu. A da zamanin jahiliya ‘ya’ya kawai ake mosici, ‘ya’ya kawai ake barba dukiya. Sai Allah ya ce to su kuma iyaye ka ɗiban musu abin da kake so. Ya zama nasu, ka ce in na cika gona ta wuri kaza a ba baba, sannan abu kaza iri kaza, ‘yan tumakina na wuri kaza a ba inna ko mama. Alwalidai wal aqrabin, ya ba ba kusanta. Baka in mutum na da kuɗi kusanta da ba su gado, to su ma sai a ba su. Haka da aka ce walidain, iyayen da ba su gado suna, za ku iyayen da ba su gado. Misali kaka lokacin da ubana nan ba ya gado, amma in akwai kyautatawa kana cewa ko na mutu kakana na bashi kaza. Sannan akwai iyaye na bangaren uwa ba su gado. Baban mamarka bai gadonka, uwanta bai gadonka, kaninta bai gadonka. Duk aqrabin ne. Kuma suna shiga cikin walidai ne anan. To don haka sai Allah ya ce ka ware wani abu kai musu wasici, amma bil ma'ruf. Ayi da duba da nazari da abin da ya dace shine al ma'ruf. Ayi abin da ya kamata. Dubu 50 za ka bari sai ka ci a dauki dubu 40 ayi sadaka da su. A bar mu yalinka dubu 10. Ayi musu shiri. Don haka sai shari'a ta sa doka. Wannan dokar kuma malamai su dauko ta daga conversation da ya gudana tsakanin Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da ya wani jinjiki mai tsanani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake manzo Allah inna mutu fa ba mai gado na sai iyata guda. Afa atasaddaqu bi thuluthai mali? To ya halatta in raba dukiyata uku in bar mata kashi daya, kashi biyu in yi sadaka da shi? Manzo Allah ce la, bai halatta ba. Komin yawan kudin ita da kai fa ta fi kasar, ta fi cancanta bai da wasu. Ko ita kadai ce ke gado. Sai ce afa atasaddaqu bi thuluth bin nisf? To raba biyu in daura biyu in bar mata rabi, in yi sadaka da rabi in bar mata rabi? Manzo Allah ce la. Yace fa thuluth. To in raba uku in bar mata biyu in yi sadaka da guda? Manzo Allah ce as-thuluth wa thuluthu kaseer. Innaka antazara warasataka aghniya khairun laka min antazarahum alatin yatakaffafuna an-nas. Thuluthi fana da yawa. Ka bar magadanka cikin wadata da walwala. Ya fi ka bar su talakawa suna da takaffafuna an-nas suna bara haƙurin mutane. Wanda wannan fiqhun da yawan mutane ba su da shahar ustazai. Wanda zai tara iyali amma bai shirya musu yadda za su rayu bayansa. Sai ka tarar da ustazu yana da mata biyu da 'ya'ya 10. Amma shi baya da mashigar abincin sati guda. Da zai faɗi rashin lafiya sai dai matarsa ta je roƙo. Sannan su ne basu wata hanya ta nema ba. Yadda in ya mutu za su tashi tsaye su nema. Ya kare kowa ya yi karatu, kowa ya ɗau allo ya tafi makaranta. Ya ga kuskure ne wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar iyalinka cikin walwala da jin daɗi da ni'ima, ya fi ka bar su alatan yatakaffafuna an-nas, yatakaffa yani su yamudduna akuffahum ila an-nas, sa'ilin mutazallilin khadi'in, ma'ana suna miƙa hannunsu suna roƙon mutane. Wannan hadisi fiqhun da ke cikinsa na rayuwa yana da yawa. Amma mu garin mu 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, zama na musamman yake bukatar yamma da sharhi. Cewa ka tsara ma iyalanka yadda za su rayu bayan ka. Domin galibi mai gida bango ne. To tun kana da rai ka tsara yadda ba a dogara gare ka ka tokan ba. Ya za ka yi? Ku ya basu sana'a. Wanda sai ce to ai makaranta bai kamata karatu ya hana sana'a ba. In ne karatu ne irin na Najeriya wanda bai koyar da aiki. Karatun da za a yawon takardu office office ana neman aiki. Kenan haɗa ilimin da sana'a muhimmi ne ƙwarai da gaske. Ku ce koyi yadda zai rayu ba tare da zai gina gare ka ba. Nan da ka mutu daman bai dogara gare ka kai. Muna wasici ƙwarai cewa idan kana da ƙananan yara kai empowering iyayensu. Kai tsayensu don suna da wani abin da suke su dogara ga kai domin yau da gobe ta koya mana cewa mu dai al'umma muke wadda bata damu da 'ya'yan wanda ya mutu. Zaka isku a dangi akwai wadata sosai amma ba wa kowa da 'ya'yan wanda ya mutu. Ko da ku san da yana da rai yana da alheri yana kyautata musu amma in ya mutu sai kyalis. Kamar in kowa ya bar su wasu za ta bar su? Da haka wanda ke cewa ni wallahi mata ta fata sana'a wannan wauta ce jahilci ne. Ba laifi bane yin sana'a. Wata mata ta je ta kasa kayan ta kasuwa a Madina a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko musulma ce kuma a kasuwar unguwar Yahudawa. Wani bai hude kulla mata sharri ko ya daure dutse ga zaninta bata sani ba. Ta tashi sai dutse ya jaye zanin sai aka ga wallanta sai ta fashe da kuka akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su bai ke ga miki kage ka saba yake ke kai le da haka idan ta kama matar kai ta yi sana'a decently sana'a ta mutunci in su samu ne ba sai ta yi hulɗa physical da mutane ba a zamanin yanzu akwai sana'o'i da yawa cikin gida in mata kama din ya zan tana da mutunci da tsaron da zai hana ta yin abinda Allah bai yarda ba sai sana'a daidai ne sana'o'in cikin gida akwai ƙanana akwai manya ana kunu ana kosai ana kunun ayako ana awara ana soya gyada ana saka ana dunki na san telar da cikin gidanta take ba ta zuwa ko ina ma take kai mata dunki amma da wannan dunkin suna gidan haya ta siya ma bijinta gida na san wacce aikin ta yi ma mata gyaran jiki lalle na sallah da bukukuwa da aure da sauransu ita ma wannan haka da wannan sana'ar ta sayi fili ta gina filin da ita da mijinta suka tashi daga bishiyu din da suke suka tare wannan yana baku labarin abinda na sani to sai a ce ta yi libidin ta yi sana'a ci gaba ne irin wannan da mutuwa za ta zo masa baya tunanin mi yayansa za su ci don naman matarsa tana da sana'a to gatan da muke yi ma matanmu na ba su komai muke musu wani lokaci shike ja musu wahala in muka mutu muka bar su kaga yankin kudu ba haka bane su kuma na sabin har yayi yawa domin su kuma sai ka tarar da namiji ma zaune yake gidan matar ke nemo abinci kaga an juya sai juyi mata ku Allah yake ayi wasici ga uwaye ayi ga dangi amma bil ma'ruf ma'ana babu wuce iyaka kar a faifaye sai malami suka ce bisa ga wancan hadisin na Sa'ad kar mutum ya wuce sulusi to idan ya wuce sulusi din ba sai a nemi approval ga magada allin sa duk abin da ya bari miliyan 30 ne sai ya wasici da miliyan 12 sun zarce sulusi da miliyan 10 ne sai ta magada ne kuka ce sai ci a koma ga 10 dai misali masallaci ta gina masa na miliyan 10 sai ci a koma ga sulusi a gina masa na miliyan 10 shine hakkin sa sai a rage girman masallacin ko a rage kayan alatu ne ko AC ya sa falko in kuma sun gada masa sai a mun amince mun ma kara masa uku ai masa da miliyan 15 wannan kuma ba su da yawa da za su yi haka kai kadai ka tara amma su 27 kowa so yake kai ga abin da ka tara to don haka kai wasici ana ka haƙi amma kar ka wuce sulusi wannan wata rahama ce Allah ya gare ka ma'ana ka ci mure arzikin ka bayan mutuwa in ka riga ka mutu arziki ya tashi daga gare ka ya koma ga wa ga magada magada za su ci shi halak malak kai kuma za ka fuskanci hisabin sa gaban Allah su ba ruwan su in ma fashi da makami kai ka tara ka aje in dai ka mutu suka gada ba wanda yake su je su bincike ka same su halak malak Allah ya raba ya ba su kai kuma ka je ka fuskanci hisabi to sai Allah ya cikin abin da za maka hisabin sa ka dauki wani abu kai sadaka ma kanka da shi zaka kaga duk da Allah ya ce lil walidain wal aqrabin kana iya wasu wujuhul khair kana iya bawa marayu kana ci a bawa talakawa kana iya bawa da'awa ko aikin alkhairi ko aikin addini da sauransu sai zama haƙƙi ne naka a cikin dukiyarka za a cire shi bayan me bayan bashi qada bid-dain qabla al-wasiyya bashi ake cire zaka ta aje ga wasici domin wasici sadaka ce bashi kuma haƙƙi ne na wajibi to sauraka sai an fara cire hadisin malamai sun ijma'i akan aiki da abin da ya kunsa talaki haqqan alal muttaqin yin wannan wasici wajibi ne haƙƙi ne amma akan masu takawa kamar da ya faɗa ga kyautatawa mace bayan an sake ta ko arama wata aya tace a kyautata mun mace bayan an sake ta wata ce haqqan alal muttaqin wa alal muhsinin ne wance ko haqqan alal muhsinin a ya ayyuhal ladina amanu da
أنت لك تمهن من قبل أن تمسوهن
yawa shikenan walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf fi haqqan alal al muttaqin haqqan alal muttaqin wadanda aka sake su mata'an walil mutallaqati haqqi ne na matan da aka saki mata'an bil ma'ruf ajiyar da su da igwargwadon hali wani ya aika mata 5000 yayi kokari wani ya bata 5000 ya kamata a raina don su yi kadan wani miliyan 5 ma ya bata su yi kadan na sha sasanta aure dalili yazo a raba sai mu yi matsayi a kyautata ma matar wata a sai mata gida wata a bata kudi last wanda nake tunawa miliyan 5 muka matsaya mijinta ya bata saboda ba komai bane gare shi amma talakan ya ce bada miliyan 5 sai na yi gamsu ba to sai Allah ya ce haqqan alal muttaqi wannan jiyar wanda aka saki dadi wajibi ne amma baka ba su tsoron Allah saka in ka saki mace ba wai maganan ka riki kayan ɗakin ta wannan ai zalunci ne to aini ne mata su kai kai mata amma haƙƙinta ne duk kayan daga al'ada mace ke zuwa da su daga gidan ubanta to in ka saya mata a gidanta nata ne ko ka mutu ba su cikin gado nata jin daɗin aure ne ka bata don haka da gado da kujeri da kayan kitchen da carpet da television duk waɗannan kayayyaki in dai ba a ɗakin ka fa sanar suke ba in ɗakin ka suke naka ne amma ɗakin da kake amfani da shi to wannan haƙƙinta ne ba a sa shi a gado sannan in ka sake ta haƙƙinta ne ka bata abinta bayan ka bata abinta kuma haƙƙin ta ne ka jiyar da ita daɗi ka rage mata raɗaɗin ta rasa gata mai kula da ita ka taimake ta ta yi zawarci na sha faɗin wannan cewa hukumar Saudi Arabia ba ka saki sai kotu ta sani in kotu ta sani kuma sai ta ayyana maka abinda za ka bata na jin daɗin zawarci wani lokaci ba sai an ƙaddara to wannan irin ta tana zawarci shekara nawa sai a ce kila shekara uku to kai mata albashi nan da shekara uku wallahi jama'a shi yasa fa saki yake da waya Saudiya kuma kotu ce ta umarce ka ba wai kana so ba dole ne zaka yi zika ce mai alƙali to Allah ya taimake ka ni fa ka san duka duka sallan ina da wuce miliyan 8 ba kuma kaga ina biyan haya miliyan 1 da rabi sannan motar da nake da ita nan da shekara 8 ban gama biyan ta ba miliyan 2 ake dauka ta duk kazara to karshe ne suka rage nan sai shi ke da karaba duka ba ta rabi yanzu duk abin da ya rage miliyan 1.8 sai ta rike da samar ta 800,000 ta rike 800,000 duk wata sai a rubuta don haka kana karɓar salari sai ka je wuri mai POS kar kai mata dafa 800,000 har shekara uku inda muna yin tsaye wannan dokoki kuna saka muna yaya da yawa tugu lamarin namu ba inda yake da ban haushi ita dai ya sake ta ya kwace kayan ɗakin ta yana kana jin sabaki ya ki biyan ta sannan kuma yaran wai ya yafe mata sarkin wawaye samun wuri ne wallahi dama ta fara tira haure yanzu ba su kwace haƙori ba karo ba ka sani dama ta fara tira haƙori ko faman baddalahu ba'dama sami'a wanda ya canza wasicin nan bayan ya ji shi fa inna ma ismu alal ladina yubaddiluna to zulubin canza wasicin nan yana akan waɗanda suka canza shi kenan ana iya wasici ba sai an rubuta ba a sa shaidu amma in an rubuta yafi to in aka rubuta din ma wani na iya zuwa ya canza shi ana yi sai mu ce ɗauki takardar wasiya ya je ya canza ta musamman in figures ne ya ƙara zero ko ya kankare zero ko ya maida 1 ta koma 7 ko 6 ta koma 8 ko 3 ta koma 8 ko 6 talace duk wanda ya wannan to zunubin sai da kai wannan ne nuna kenan idan mutum ya yi wasici wasici ne ya zama amana yasa a yanzu abinda ake yi za ka kira lauya ya rubuta da yare irin nasu na doka yadda ko ta kama an je kotu an sa istilahi wanda babu damar a yi defeating manufarka za a kai kotu ta buga hakimi cewa ta san da wannan wasici na idan kai wannan ba wanda yake canza maka wasici sai dai duk da haka mutane suna da irin nasu dabaru in ka san wannan maka san wannan sai a ji a kona takarda to hayya dai fa inma ismuhu alladhina yubdiluna wanda yawan shi ne kuma kasar zubi inna allaha samiun alim hakika Allah mai cikakken ji ne da gani haka lokacin da ake wasici Allah ya gani kuma ya ji sannan wanda yake canza kuma Allah yana ji yana gani ba haka a ji tsoron Allah faman khafa min musin janatan Allah ce wanda ya ji tsoron yin zalunci daga mai yin wasici aw isman ko mai wasici daukan makarsa wani zunubi fa aslaha bainahum yasulu tsakanin su fala isma alai babu laifi a kansa babu zunubi inna Allah ghafurur rahim hakika Allah bai gafara ne bai cika abinda yake nufi da zalunci a wasiya shine ya wuce gona da iri akwai wanda sai ya ga rashin lafiyar ajali ba ma wasici ba sai dauki duke sai ta kyauta da ita to duk abin da yake ciwon nan na ajali is subject to review that is a court ka ce ma alƙali gaskiya gidan man da yake kyauta da shi na wuri kaza da kwanan wata kaza lokacin duk yana jiya wanda ya san ba tashi zai ba sannan babban motarsa da yake shiga jeep sabuwa ce duka ba ta yi wata shidda ba ya dauka ya siya bar ma direba kuma wannan wasiya ki ranka zaga wata kaza alhalin duk lokacin an riga an gano yana da chronic disease wanda bai tashi sannan kaza duka ta gano su kace baka ina buƙatar wannan kotu mai alfarma ta yi review ta duba kuma mai yadda da wannan ke tutuka ba saboda yanzu ba haƙƙin sa duke ku ce almazaranci ne to kaga in wasici ne sai a ce ba a yadda ba janafa aw isman ko ya dauka maka sa zunubi sai ya ga rashin lafiya ta kankama matar da bayan su sai sake ta wajen kaka gane shi wannan ka gano cikin ciwon ajalin nan ne ko da an yi wata takwas ko shekara biyu ciwon da bai tashi ne sai a kai kotu sai alƙali ya sake review ina ka tabbatar zalunci ne sai a dawo da sai a bata gado sai kira nan matsayin matar sa sai ki ta kama ke kuma a raba da ke a bai 1/8 ko kuma sai ya rubuta su document na forgery amaryarsa misali ta kaɗai yake su duk kadarori sai ya rubuta da surunta ID certificate to shi ne Allah ke wanda ya ji tsoron a yi haka fa aslaha bainahum ya sulhu tsakanin su kenan lokacin da za ka wasi ci da ana so ya zan kana shawara har wani ma ya san ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi ci a wani ka ji tsoron Allah ba haka ya kamata ka yi in ka yi sulhu tsakanin su fala isma alaihi babu laifi a kansa wato yin haka abin kwarai ne in ka ga mutum zai yi barna a wurin wasici ka lura da shi ka ja ra'ayinsa ga gaskiya ka lura da shi abin da addini inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai miti no gare mu da shi ma shiga maganan azumi goma to bismillah alrahman
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ya ku dan sai imani an wajabta maku azumi sai Allah ya fada kalmar kutiba an rubuta ma'ana ba za a goge ba auraka ya tabbata kawai ku karba ku yi hakuri amma kafin nan sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu istilfaf ala amfani da kalma mai nuna kai fa matsayi gari ka shi yasa za a baka umurni kai ba irin sauran mutane bane kai mumini ne kana jiran umurnin Allah to kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba ala allazina min qablikum kamar da aka wajabta ga na gaban ku ba ku ne farau ba zaka abu ne da an saba yi ba wata wahala ce wanda ke kashe mutane ba sannan kuma amfani gare shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa abinda azumi ya kunsa na barin cin abinci da shan abin sha da kusanta iyali yana sa zuciya ta karkata zuwa ga Allah ta samu takawa sannan mai azumi yana shiga wani yanayi na sukuni rashin nishadi bale ya sabu kaga lun ma takawa ta samu sannan mai azumi yana dandanar wani yanayi da talakawa marasa suke ciki sai ya gano ashe wanda ba su samu abinci wahala suke sai wanda ya kara masa tausayi da jinkai da yin alheri kaga wannan shi ma dalili ne na takawa sannan mai azumi galibi yana nishadin ibada ke sa kaga mun cika masallacin nan dam muna sauraron tafsiri in ka sa tafsirin nan ba ga azumi ba za a cika ka ba duk saboda albarkar muna azumi ne kaga shi azumi yana samar da me yana samar da takawa sai ce ayyamun ma'dudat in kwanuka ne kirgaggu wasu malamai sun ce ayar ta fara sauka ne bita daruj a rana ta daya kai azumi rana ta 11 kai azumi rana ta 21 kai azumi shikenan kare in kwanuka dai guda uku ba yawa kenan to da suka ce ashe ba wahala saka ce to dan na 1 ku kai 10 dan na 11 ku kai 20 dan na 21 ku kai 30 ko 29 wasu malamai suka ce su dai kwanukan ramadan din ne alake ta ayyaman maduda kirgagun kwanuka ne in kun yi hakuri duk wucewa za su yi ya zashe muna 21 kuma kowanne mu je yake kaman je ne muka fara duk da in kwanukan da na karshe akwai dan zafi akwai dan wahala amma dai har ciki ya saba in kwanuka dai da za su wuce haka muka yi na bara haka muka yi na bariya yanzu mu irin mu muna lissafin wajen azumi ta sarma 50 na ramadan wanda muka yi cikin yadda Allah da amincewa to kai ma in kai hakuri na bada zai wuce na bade zo ya wuce na badin badada sai kai duk tsawon shekarun da Allah ya rubuta kuma inda daraja a jikinka kana nan ƙara lafiya kawai kai ayyamun ma'duda in kwanuka ne kirgaggu ba su da yawa don haka kar ku yi raki wannan fa don nau'i ne na lallashi ya ayyuhal ladina amanu lallashi ne kutiba alaikum lallashi ne kama kutiba alal ladina min qablikum lallashi ne la'allakum tattaqun shi ma haka ayyaman ma'dudat yan kwanuka ne mai wahala ce jama'a har yanzu akwai wanda azumi na ba su ya amma dai tsakani da Allah mu dai kasan da mu gode ma Allah duk inda ka yawata duniya ba Najeriya ba za ka ga waɗanda ba su azumi suna da yawa wallahi da na fara zuwa Sudan sai da hankali na ya tashi da watan azumi ya zo ba kakewa Ramadan ake akwai mahallatul asir da yake Sudan na cikin kasashe masu musifan zafi ba sai da ko ya ragu yanzu amma ina ji yanayi ne ba za a daina wuraren sai da ruwan zaki korola muke samu nan ko lokacin za a gansu ko ina mutane tsaye suke ana miƙa musu suna sha da rana da azumi da rauna bisa kansu ba matafiya bane ba marasa lafiya bane ba su iya zai kuma a fili suke sha to kaga duk abin da nake faɗi game da alherin yan Sudan da karimcin su da kyawun halin su da ni ina ganin Allah bai halitta mutane karimai ba hausa in adam Allah bai halitta irin yan Sudan ba amma dai nan zaka ga suna da mutane masu dimbin yawa kasalalu da ba su iya ibada mu kuma anan duk da area boy galibi suna azu kan ta jama'a yana azu saboda mu ibada a jikin mutum mu halittar mu ne an ce wani ya rasa ce duk duniya ba inda ake tadayyun addini aikace na ibada kamar Najeriya yace dan Najeriya ɗaya ne Kirista ke taya wata kasar Allah da ya bi coci malaman zamanin Islam wani ya faɗa ko shi masu yawon duniya to kaji wata shaida daga wani malamin jami'an Madina yace duk duniya bai san wanda ya shirya ya mutu kan addini suka faɗa Najeriya ba eh hada kristo ta ai dabi'a ta jikin mu shi yasa in ka samu dan Najeriya imani to shi kenan shi ma dan siyasa in ya samu dan Najeriya ya daɗe jam'iyyar sa to shikenan sai da kwana cikin da sai su buce sai kuma ta jam'iyya sai ko ka zaruru kuma bi shi a yankin dan Najeriya yana da ra'ayin riƙo to wai duk wannan lallashin da Allah ke yi mana me yake nunawa ya nuna cewa ibada tana da daraja kuma ubangiji ya yarda akwai wahala a cikinta amma kuma yana son mu yi domin maslahar kanmu shi yasa ya nuna mana sannan sai Allah ya zo da rangwame ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin a cikin ku wanda ya kasance ba ya da lafiya ko yana cikin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to azumin sa zai kasance na wasu kwanaki da zai kirga ba cikin watan azumi ba da haka yau yayi tafiya to yau ya sha ruwa can cikin Shawwal ko Zulqa'da ko Zulhijja ko Muharram ko wani lokaci daban wannan yinin da ya sha ruwa ya ranka shi wa 'alal ladina yutikuna fidyatun ta'am miskin wadanda ke iyayen sa idan ba su yi ba to su ciyar da talaka wasu malamai sun fassara shi aka cewa wata marhala ce ta azumi Allah ya wajabta azumi amma wanda yake jin baya iyawa ba zai so yayi ba kuma yana iyawa to ya ciyar da talaka so ne ta to don idan ciyar da sabarin ya azumin bada har mutane suka saba sai Allah ya ce fa man shari'a minkum shara falisu can gaba yace a'a yanzu dai kowa mai kaga in haka dake da shi fi tadarruj kamar da karanta giya bi tadarruj aka wajabta shi ma azumi bi tadarruj hankali hankali ko suka ce ba haka ake nufi ba wa alal ladina yutikulu wa inda ke yin sa da kyar kamar tsoho wanda ya tsofa tuguf jikin sa baya iya rike yunwa baya rike kishirwa da marar lafiya wanda rashin cin abinci ko rashin shan ruwa ke galabaitar da shi talaci to waɗannan su ciyar da miskini ɗaya zaka idan azumi kwana 30 ne ka ba da mudu 30 na abinci ka ba da kuɗin gyaran su bisa ga fitawar Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah Allah ce faman tatawwa'a khairan wanda ya tadawwi na alkhairi ma'ana yayi ibada bisa ga sunna bayan farali ya kara da nafila ko khairu lawan alkhairi ne dai shi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi aljari ne kai gare ku inda kun sani saboda me saboda azumi sirri ne na Allah tsakanin sa da bawa shi yasa Allah ta'ala ce asumu li wa ana jibi azumi na wani ni kadai ke bada labari mala'ika ya kai ruwa ta kai azumi ne sai da garuta maka in ka bada naira dubu mala'ika sai da garuta sadaka in kai tasbihi mala'ika zai rubuta ladan tasbihi amma azumi mala'ika bai san ladan da Allah zai baka zai da rubuta kai azumi wa ana ajibi ni ke bada saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi yini dai saboda Allah Allah zai nisantar da fuskar sa daga wuta ta fi shekara 70 in ji ba alheri bane kai rashin sa'in mutum yanzu yana ta neman rahusa sai ce kai baka son aljanna ne in dai abu ne da za ka yi shi ka tsallake kuma ya hana ka shiga wuta sai alheri dai gare ka ka karanta sharar ramadan ba karanta ba eh to sai a bar shi gobe sai mu tashi akai in Allah ya samu cikin masu raya kira wasu malamai na ganin wa alladina yutiqunahu kana maganan wata marhala mansuha cewa in kana iya yin azumi amma baka yi baka ciya daga baya aka ce a kowa mai azumi wa anta subu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko kuma sun shede minku shara fa lasu aya ta gaba wasu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana game da waɗanda ke iya shi da kyar saboda duk wanda har abada da kyar yake yin azumi to Allah ya masa rahusa yayi ne ya ciyar kaga mai chronic ulcer wanda ba ta iya zama wanda bai iya zama bai sha ruwa ba yana iya shiga na rahusa amma shawara da nake bawa masu ciwo kullun ka tashi da azumin ka gwada nayi ta gwada haka ga wasu sai ce ni ban yi azumin ci abinda za ka yi ka gwada zuwa karfe 10 in ka ji kawa ka dan gwada ka zuwa 11 wallahi akwai wanda tun daga wannan shekara yake azumi kuma da ya dauka bai iya to da gwaji jirgin sa bai tashi zaka ka gwada ka gani in kana yi amma da kaji zaka galabaita to Allah baya so ku kashi kawunan don haka sai ya sha ruwa ya ciyar amalin sannan wannan masu permanent rashin lafiya permanent inability. Har abada ba zai iya ba kaman su kaga ba a warke su ba. Da ciwon da likita ya tabbatar ba a zaton warkewa. Amma duk wanda matsalar sa mai warkewa ce. To shi ba cewa a kasa sai dai ya bari ya ranka bisa ga haka fatawa mafi inganci tace mai ciki da mai shayarwa tun daga gaba ba ta da ciki gaba ba ta da goyo. To rankawa za ta yi baciyarwa ba. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.